Assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da Malam Aminu Inuwa wanda aka sare ɗansa da manzagara aka kuma lahanta shi shine yadda alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar da cewa basu yi masa adalci ba. Ganin cewa duk shaidun da ya gabatarwa kotu na kuɗaɗen da ya kashe da wahalhalun da har yanzu yake fama da su sanadiyar shanyewar rabin jikin ɗansa. A makon da ya gabata muka kammala jin ƙorafin Malam Aminu Inuwa inda muka alƙawarin tuntuɓar ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano domin jin martanin su kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalan su da yi. A yau za ku ji daga bakin kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, suna Nasir Fil Hashim Gumel.
Wato ai kusan ma in ce alƙalai adalci ma aka yi masa, domin wannan ƙara ce aka kawo ta criminal, wato ƙara ta laifi daga gurin ƴan sanda aka kawo kotu. Saboda haka bayan duba da dukkan shaidu da aka yi, kotun farko ta tabbatar da cewar wanda ake tuhuma da wannan laifi ya aikata wannan laifi, har ma kotu ta yi masa hukunci, sannan har ta tilasta masa ko kuma ta aza masa biyan ramko akan wannan ainihin ƙara da aka kawo gaban kotu. Daga nan shi kuma sai bai gamsu da wannan hukunci da aka yi ba, ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun da take Upper Sharia Court. Upper Sharia Court ita ma da ta je ta yi duba, ta yi iya nata nazarin, sai ta tabbatar da wancan hukunci da aka yi a kotun ƙasa. Wannan shi ne abin da aka yi a kotu. Amma ina ganin cewar ai adalci ne ma na kotu ya wannan mutum ya samu, domin wannan mutum da yake zarginsa ko kuma yake zargin ya illatar da ɗansa, kotu ta tabbatar da cewa eh da gaskiya illatar da ɗan nasa. Har ma kotu ta yi masa hukunci horo ko kuma ince ta yi masa hukunci ta muntsine shi, ma'ana ta yi masa ɗauri ba tare da zaɓin tara ba. Sannan kuma ta zo ta yi masa hukuncin biyan ranko ainihin expenses da ya kashe da kuɗaɗen magani na wahalar da ya sha. Saboda haka wannan shi ne abin da kotu ta yi, kuma babu adalcin da ya wuce irin wannan abin da kotu ta yi masa. Illa iyaka shi ne ya kamata ya sani, kuma sauran mutane ma su sani. Ƙara kala biyu ce, akwai ƙara ta neman haƙƙi, akwai kuma ƙara ta laifi. Wannan da aka kawo shi gaban wannan kotu aka yi wannan hukunci, an kawo shi ne a doren ƙara ta laifi, akan haka ne kuma kotu ta yi masa hukunci. Saboda haka har yanzu yana da wata dama wanda zai iya zuwa ya shigar da ƙara kuma ta neman haƙƙi ko kuma in ce ta neman diya ainihin ɗansa da aka illata masa, har aka raba shi da wata gaba ta jikinsa sakamakon abin da aka riga aka aikata masa. Wannan dama ce wanda yana da cikakkiyar wannan dama da zai je yi. Idan kuma ya yi wannan hukuncin da aka yi, wanda ma da bai yarda da shi ba, har ya ɗaukaka ƙara aka sake tabbatar da shi, to ƙila ma wannan hukuncin shi zai taimake shi wajen tabbatar da wancan laifin ko kuma waccan ƙarar da zai shigar ta neman diya. Wannan hukuncin da kotun da shi zai yi amfani, saboda kotu ta tabbatar da laifin akan wanda ake tuhuma. Saboda haka kaga hujja ce mai ƙarfi. Saboda haka shi kuma neman diya yake, ko kuma a'a yana neman diya ta ainihin ɗansa, zai samu ainihin sahalewar kotu.
To amma shi bayanin da yake waccan walawala da alƙalan ku suka rinka yi masa kuma saboda sanayyar su da abokin aiki,
haka wato duk wata walawala ai ta riga ta ƙare. Yau da aka yi walawalar kamar yadda yake faɗa, in har an yi ta da a ce bai a samu hukunci ba, to kaga da awatarsa za ta tabbata. Amma tunda an yi hukunci, kuma hukuncin nan shi ya fi barin, ma'ana shi aka mara wa baya wannan hukuncin da aka yi, so kaga shi ne yake da nasara. Ina faɗa kotu da shaida take amfani, duk abin da yake ainihin jita-jita ne, to shi kotu ba ta amfa ba.
Amma ya ce ya kashe wajen sama da miliyan guda, ƙarshe kotu ta zo ta ce a bashi naira 350,000 kawai.
To rasitan da ya gabatar a gaban kotu rasitai ne, kamar yadda ainihin rekod ɗin nan ya nuna, iya rasitan naira 500,000 da ƴan kai, haka rasitan suka nuna. Saboda haka a kansu ne ita kuma kotu ta doga, saboda duk abin da zaka kashe idan babu wata hujja ko kuma wata shaida ta nuni, to kotu ba za ta yi la'akari da shi ba. Kullum muna faɗa cewar kotu ba ta amfani sai da shaida.
Kenan dai kun tafi akan cewa ku alƙalanku daidai suka yi wancan tsari da aka yi na walawala, wato haka ya kamata ya zama kenan,
ba haka ya kamata ya zama ba, idan har an yi shi ba haka ya kamata ya zama ba.
To idan haka ne yanzu wannan mataki za ku dauka?
Mataki ɗaya ne shi hukunci, duk rashin kin hukunci, duk rashin adalcin da aka yi, aka yi hukunci, to sunan sa fa hukunci, babu kuma abin da zai warware shi sai dai kotun da take sama ta daukaka ƙara. Saboda haka tunda an riga an yi shi, da tun kafin ai hukunci ya shigar da korafi ko kuma ya zo gurin mu ya shigar da korafin sa, mun sanar da gurare daiwa da zaka je ka kai kukanka idan an yi maka ba daidai ba, ko kuma ka karanci cewar tafiyar shari'ar da ake maka akwai tasgaro a cikin ta, to sai ka mun fadi guraren da zaka garzo a guje ka zo ka kawo kukanka. Domin kar ka manta ita fa kotu gatan kowa ce, ita ce gatan marar gata.
To yanzu ga abu da ya bayyana kenan, ku ba ku da wani tsari da za ku bibi wannan al'amari dan a tufka hanci, misali waɗancan alƙalai da ake yake tunanin cewa sun masa ba daidai ba, sun masa walawala, a hukumance ku ku dawo mataki saboda a tufka hanci nan gaba?
Ai hukumance ɗaya ne ina faɗa maka, tunda ai riga an tsaida hukunci, an zarta an yi hukunci, to babu wani abin da za a iya yi sai dai kuma a kiyaye gaba.
Ba ku da tsari na a ladabtar da mutum, misali in ta tabbata alƙali yana yin yanke hukunci ko yayi shari'a bisa sanayya kamar yadda shi yanzu yake ikrari cewa wani rijistara ne yake da sha'awa akan wannan tsari kuma har ka ta faru?
Eh, wani rijistara ko wani ma'aikacin kotu ba shi da damar ainihin ya saka kansa cikin wata shari'a da ake gudanarwa a gaban ko dai kotun da yake ko kuma ba kotun da yake ba. Wannan ya saba wa ka'idar aiki ba daidai bane. In kuma har an yi, idan kana da korafi to ka gabatar da hujjojinka, ka zo ka gabatar. Muna da hukuma da take tsayayyar hukuma, ma'ana wanda take ladabtar da duk wani ma'aikacin shari'a, abin da ya kama daga kan alƙali zuwa kan masinja. Wannan hukuma tana nan daram, duk wanda yake da korafi akan wata shari'a da yake ganin ainihin an yi masa ko kuma ana yi masa ba daidai ba, to kai tsaye zai iya zuwa ji ya kai kukansa ga wannan hukuma, kuma ina tabbatar maka za a dauki duk matakin da ya dace.
To yanzu misali ya ambata korafinsa dangane da wannan batu, kuma gashi kun ji kenan za a sa ran za ku dawo mataki ku bincika dan bin abin da ya kamata a yi.
Wannan kamar abin da ya faɗa za mu tsaya mu bincika mu tabbatar da abubuwan da yake faɗa din nan haka suke, to za mu riga mu tabbatar. Amma abin da nake kira gare shi shine har yanzu yana da wata damar, tunda an riga dai an yi hukuncin nan. Hanya biyu ne, ko dai ya sake ɗaukaka ƙara akan shi ainihin hukuncin wannan, tunda wannan ƙara ce ta laifi ina faɗa maka akai hukuncin akan ta, ko kuma har yanzu ga wata kafa da zan bashi, akwai tunda zai iya zuwa ya nemi diya na ainihin ɗansa da aka illatar har kotu ta same shi da cewa ya riga ya aikata laifin nan, zai iya zuwa ya shigar da ƙara ta civil wato ta neman diya. Kuma kamar yadda yake faɗa cewar ba shi da gata ko kuma ba shi da ƙarfi, ba shakka hakika shari'a ita ce gatan kowa, kuma duk wanda aka zalunce shi shine gurin da mutum zai zo don a share masa hawayensa. Kuma haka zalika akwai lauyoyi da suke masu zaman kansu da kuma waɗansu ma irin NGOs ɗin nan da suke taimakawa, ba su kawo taimako na shari'a, wanda na tabbatar da cewar ko da su ya nema ko kuma muna kira gare shi ya zo, mu za mu gaya mar irin yanda zai bi ya je ya samu waɗannan mutane kuma su kawo masa agaji a taimake shi a saka shi a layin da ya kamata domin a kwata masa hakkinsa.
Ɗaya daga cikin batutuwan da ya nuni a kansu shine cewa akwai buƙatar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kotunan ku, kuma ake zargin alƙalan ku ko kuma ma'aikatan kotunan ku da katsalandan a harkar shari'a ɗin nan, kaman ba kwa yin komai, kuma lafazan kaman sun nuna ba abin da za ku iya yanzu.
Wato ba kamar ba a komai ba ne, yau da za mu baje maka ainihin daga lokacin, ina faɗa maka wannan hukuma da take ladabtar da ma'aikatan shari'a a cikin jihar Kano ɗin nan, an riga an ladabtar da an samu alƙali da laifi an sallame shi daga aiki, an samu magatakarda da laifi an sallame shi daga aiki, an samu akawun kotu da laifi zuwa masinji an sallame su daga aiki, duk daga kan wani abu wanda ya shafi ainihin rashin aikata misconduct kenan a dunkule. Saboda haka a tsaye muke, kuma mai girma muƙaddashin jojin jihar Kano da mai girma Grand Kadi na jihar Kano a tsaye suke wajen ganin cewar duk wanda ya aikata ba daidai ba a cikin alƙalai a ɗauki matakin ladabtarwa a kansa.
Yanzu a ƙarshe za a iya cewa wannan ƙorafi na Alhaji Aminu da ya yi akan alƙalan kotunan ƴan alluna da na kotun ƙofar kudu, za mu iya cewa yanzu za ku bibi wannan al'amari kuma ku ga duniya abin da kuka yi na daukar mataki dan watakila akwai da darasi
wannan ina sanar da shi Alhaji Aminu cewa ya garzo ya zo harabar babbar kotun jihar Kano domin gabatar da korafin sa a rubuce kuma ina masa albishir cewa tabbas za a dauki mataki wanda shi zai zo ya gaya wa duniya yana dariya cikin farin ciki
na ku dauki mataki akan su kenan
za mu dauki mataki
har shi wancan mutum da ake cewa mujinyar wannan yaro da ya sara kenan shi ma za ku lalbo shi
shine nake faɗa maka yazo ya kawo korafin sa da hujjojin sa a rubuce to mu kuma za mu dauki mataki kuma dukkan matakin da muka dauka za mu samu da duniya
kakakin kotunan jihar Kano kenan Baba Jibo Ibrahim a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Fali to Malam Aminu sai ka garzaya harabar babban kotun jihar Kano dan ka gabatar da korafinka za mu sake waiwayar wannan batu da zaran mun samu sakamakon abin da ya faru a babbar kotun yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa muka san ke lafiya